الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu dama muka dawo karo na biyu don ci gaba da karatun wannan littafi Mujmalu Usuli Aqidati Ahlus Sunnah wal Jamaa na Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya kara masa lafiya da imani. Zama da ta gabata idan ƴan uwa ba su manta ba, muna bayani ne akan al-aqidatul islamiyya. Idan aka ce aqidar musulunci, me ake nufi? Mun ji cewa aqidar musulunci ita ce kai imani mai ƙarfi akan Allah, imanin da yake shakka ko ta bawa ko kokonto baya zake masa. Kai imani da tauhidin Allah. Tauhidi kala nau'i guda uku: tauhidin rububiyya, maka ce shi ne aikace-aikacen Allah, da uluhiyya, ibadun da bayi suke yin ma Allah, da kuma tauhidin da ke bayani akan sunayen Allah da sifofinsa. Sannan kai imani da mala'ikun Allah, kai imani da littattafan Allah, da manzannin Allah, da tashin alkiyama, da kuma ƙaddara, da duk wani abin da ya tabbata na al'amura na gaibu, da labarai da ya zo a cikin Ƙur'ani ko sunna, da kuma al-qat'iyyat, abubuwan da yake ba a neman ta cewanka. Qat'iyyud dilala, ko wani abu da aka fito da shi ana ta wani rigima akai wa qat'iyyud dilala da dhanniyud dilala. A sunnance duk cikan abin da manzon Allah ya zo da shi kawai karɓaɓɓe ne a gurin musulmi. Karka wani azabtar da kanka gurin qat'iyyud dilala ko dhanniyud dilala. Karka azabtar da kanka akan wannan. Malaman usulu suna faɗin wannan, amma da wani kyakkyawan manufa da suke faɗi akai. To amma sai abin ya rikide, kuma sai ana gurɓata shiriyan Annabi sallallahu alaihi wa sallama da wai wannan qat'iyyud dilala ne, wannan dhanniyud dilala ne. Asali an fara kawo wannan istilahin ne domin a samu dama a gurɓata aqidu. A gurɓata aqidu sai a ce maka wannan ahadithul ahad ne. Wai hadi, kowa san akwai hadithi ahad wanda yake a tabaka uku ko biyu ko hudu, ba a sami mutane sun kai haddi na tawatir ba. To wannan ya zama hadithi ahad. To sai su ce wai wa'innan hadithai ahad ne, da haka dhanniyyud dilalat ne, da haka su ba tabbas ma akan addini ne, Annabi ya faɗe su. So da haka ba za a karɓe su wurin aqida ba. Da wannan sai aka ruguje aqidun musulunci da yawa. Me dalili? Wai ya zo a hadisai ne ahad. Wannan musulunci bai san da wannan ba. Duk abin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama aka auna dora shi a ma'auni yadda ake karɓan hadisi. Dubi da irin yadda malaman hadisi suka tsananta abubuwa, suka tsananta al'amarin domin a tantance wanda zai kawo magana ce manzon Allah ya faɗi. To amma kuma sai wasu suka ƙirƙiro wani terminology irin nasu domin su ruguza hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To daga nan ne abin ke ta ruruwa, ke ta ruruwa, ke ta ruruwa, har yanzu an kai ga ƴan ƙalaƙata wanda su musu mayar da hadisan baga baki ɗaya. Anan kuma jihar ma muna da waɗansu waɗanda yake wai sun yarda da waɗansu hadisai, amma waɗansu hadisan kuma a bola suke sa shi, ko da zo a cikin Bukhari da Muslim ko kuma ingantattun hadisai ne. Kaga wannan miyagun aqidu ne. A daidai lokacin da yake Mala Bakar gumi abin da yake cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya. Mutane ba sa gushewa cikin alkhairi matukar suna karanta hadisi suna aiki da shi. Sai kuma aka samu waɗanda suka zo suka ce wai da hadisin da ya saba ma ra'ayin malikiya, to wannan hadisin kawai a maida shi bola. Ka duba irin wannan ganganci da irin wannan bata da ke zake ma al'umma, da irin waɗannan miyagun terminologies ɗin da aka fito da shi, ko kuma waɗanda aka juyar da su domin su tabbatar da waɗansu gurɓatattun aqidu. Allah ka shiryatar da mu. To nan dai malam ya ce wal qat'iyyat, abubuwan da yake qat'i, kawai addinin musulunci ya zo da su, kai ma ba fahimtanka ake nema ko ra'ayinka ko wani abu ba. to shine sai ce ilmiyatan kanat aw amaliya abin nan yana da alaka da ilimi ko yana da alaka da aiki malaman aqida in suna bayani suka ka abi suka ce wannan abin ilmi ne abin da suke nufi ababan dake da alaka da rukunin imani wato abin da yake ilmi shine abin da yake hankalin dan adam baya raskan shi zurfin kwarewan shi gurin iya ijtihadi baya raskan shi kamar yanzu ka ga mun yadda za a yi mai ijtihadi ya iya ijtihadi ya gano abin da zai faru a cikin kabari akwai wani mujtahidi da zai amfani da sinadaran da ake amfani da su a yi ijtihadi ya gane cewa a cikin kabari za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza to da haka duk bayanin shari'ar musulunci da yazo akan al'amarin gaibi to yana cikin ilmiyatin yana cikin abubuwa ne kawai wanda yake kai ma sai dai ka ji sai dai ka mi kauya duk abin da ke da alaka da wato kamar yadda yake arkanul iman rukunin imani an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi duk wannan yana cikin ilmiyatin haka nan duk abin da ke da alaka da gaibi yana cikin ilmiyat saboda babu wani mujtahidi da zai ijtihadi ya gano gaibi ko akwai me zai faru ranar tashin alkiyama ba wanda sai ya gaya maka da ijtihadi shi yasa idan da wani sahabi zai zo ya ce maka ai za a yi kaza a cikin kabari ko za a yi kaza ranar tashin alkiyama ko da bai ce maka annabi ya faɗi ba to malamai su kan ce qat'an manzon Allah ya faɗi wannan saboda abin da yake ijtihadi baya shiga ni fahimta baya shiga a ciki haka nan duk abin da ke da alaka da haƙƙin Allah to wannan yana daga cikin ilmiyatin duk abin da yake haƙƙin Allah ne kamar waɗancan nau'o'in tauhidi guda uku da muka kawo da rububiyya da uluhiyya da asma'illahi wa sifatihi hankali baya shiga ijtihadi baya shiga to duka ka yadda da wannan kawo ka sallama ka mi kauya in dai nasu ya zo da shi to alal aini war ra's 100% ka karba ka yadda kuma ka mi kauya haka nan duk wani abin da yake dai da alaka da Allah kawai duk wani abin da ke da alaka da Allah kai tsaye to yana daga cikin wato ilmiyat kawai kai ma zaka kasa kunni ne in an ce maka eh ka ce eh in an ce a'a ka ce a'a baka da yadda zaka yi ka ce to ni ma yanzu amma na fahimci zai yi ai kaza ko ai kaza ko ai kaza ba zaka yi wannan to duk abin da yazo dangane da waɗannan abubuwa rukunin imani haƙoƙan Allah abin da ke da alaka da gaibu to wannan duk abin da kaji nassi yazo da shi cikin Qur'ani ko sunna sunnan nan ingantacciya dole ai kaidi saboda an kirkiro hadisi kowane wanda ya kirkiro hadisi da irin nasa manufa wani lokaci makiya Allah sukan kirkiro hadisi domin su gurbata addini wani lokaci kuma ƴan fada sukan kirkiro hadisi domin su sami gindin zama a gurin shugabanni wani lokaci masu kwadaitarwa da zabararwa akan ibada in sun ga mutane sun shantake sukan kirkiro hadisi su ce ai manzon Allah ce wanda ya karanta kaza zai samu lada kaza wai su suna cewa ma nakzibu alai bal nakzibu lahu shi wancan hadisin ya ce man kaza ba alai mutu amidan sai ce ai ma nakzibu alai mu ba muna ƙarya din ya cutar da annabi bane muna ƙarya ne domin ya amfani addini shine zamu zaburar da mutane ne su ta wato ainihin bautan Allah shine sai su kirkiro wadansu hadisi na fada'il al-a'mal hadisan da ke bayani akan falalan waɗansu aikace aikace na musamman to duka dai waɗannan abubuwa yana daga cikin abin da kawai zaka mika wuya idan ka ji su to haka nan kuma akwai amaliyat amaliya shine ayyuka in ana batu akan aikace aikace a cikin da'ira ta musulunci arkanul islam sune farko sallah azumi zakka hajji sune arkanul islam kuma su aikace aikace ne na gabubba wannan aikace aikace na gabubba kai tsaye wannan aikace aikace na dukiya da gabubba kaman sallah aikace aikace ne na gabubba azumi aiki ne na gaba hajji aiki ne na dukiya da gaba zakka aiki ne na dukiya da gaba so duk abin da yazo akan waɗannan abubuwa cikin Qur'ani da sunna kai imani da su kuma ka rungume su 100% kar kai wani ta baba ko shakka akai wannan ita ce wato ainihin alamat imani. Sannan yana da kyau fahimci a babin amaliyat. Ba zai taba yiwuwa ai bayani akan amaliyat ba sai an kawo al-akhlaq. Da dama daga cikin ƴan uwa musulmi suna raina ɗabi'u kyawawa wanda musulunci suka zo da su a cikin wato ainihin wato jimlan aqidan ahlus sunna. Wato babu yadda za a yi ka zama gogaggen ahlus sunna sai ka zama kana da ɗabi'u irin na ahlus sunna. Shi yasa duk malaman musulunci da suka rubutu akan aqidan ahlus sunna za ga sukan shigo da ɗabi'u masu kyau da halaye masu kyau. Dauke yanzu littafin al-aqidatul wasatiyya na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Da Ibn Taymiyyah ya gama kawo waɗannan bayanai akan Allah, bayanai akan annabawa, bayanai akan tashin alkiyama, akan ƙaddara, sai ya cika littafinsa da ɗabi'u na ahlus sunna, wanda yake kawai ɗabi'u ne na mu'amala tsakankanin ƴan adam, ɗabi'u ne na zamantakewa, mu'amala tsakankanin ƴaƴa da iyaye, mu'amala tsakankanin mataye da mazaje, mu'amala tsakankanin malamai da ɗalibai, mu'amala tsakankanin shugabanni da talakawa, mu'amala tsakankanin makwabta, mu'amala tsakankanin duk wani zubi na ɗan adam. Akwai irin yadda musulunci ya tsara ɗabi'a da mu'amala ta zama irin wannan gab. To amma da dama kana iya samun ahlus sunna ya ce maka shi sunna sak, kana iya ganin ababur ɗin shi amma na sunna sak. Amma shi abin da ya ɗauka kawai sunna sak, idan wandan shi ya ɗage lebe ja ƙasa ba, ga gemun shi, ga aswakin shi aljuhu yana gogogawa wani lokaci, idan ya zo sallah zai jilsatul istira, shi kenan a fahimtar shi sunna sak kenan. Wallahi musulunci ya wuce hakan. Wallahi sai ka zama da kyakkyawan ɗabi'a, sai ka zama da ɗabi'a na riƙon amana. Ɗabi'a ta amana, amana a cikin zantuttuka, amana a cikin dukiyoyi, amana a cikin mutuncin mutane. Akwai ahlus sunnan da bai girmama na gaba, bai tausaya ma na ƙasa. Manzon Allah bai ce laysa minna man lam yaqil kabirana ba, wai shi sunnan shi kawai shi baya daga ƙafa ga kowa. Idan ka saba mishi ma zai iya zuwa yi kasar a kanka. Irin wannan muguwar ɗabi'an ta faɗa waɗansu daga cikin matasa, wasu ya ga wanta shi yanzu sai ya zo sai ya ɗauko sunan wani bijimin malamin sunna, sai ya zo a social media wai kawai yana ɗaiɗaita sunan shi, wai yana mishi raddi. Wallahi ɗabi'ar musulunci na ahlus sunna ba ta san wannan ba. Wannan ba uwar ɗabi'a ce. Algafata malam musulunci ya tabbatar da kunya da kawaici ne ko ya kore? Ya tabbatar da kunya da kawaici, ya tabbatar da na ƙasa ya girma babba, ya tabbatar da babba ya tausaya ma na ƙasa, ya tabbatar da rahama da tausayi da jin ƙai, ya tabbatar da daɗaɗɗen maganganu. Amma wani na shi sunna sak ne, amma sai gaggatsa ma maganganu ya tashi. Shi kuma yana ganin yana na akan tafarkin sunna. Wallahi kai nisa da tafarkin sunna. Matafiyan sunna ba aqida ba ce kawai, har da akhlaq da mu'amalat. Sahabbai dukkan kansu babu wani wanda ba ahlus sunna ba, amma akwai waɗanda yake kuma ɗabi'u ya kai su ta. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam an ambata mishi wata mata. Tunda ko aka ambata mishi wata mata, ai kaga a zamanin shi ne, ba a bayan shi ta zo ba. Aka ce mishi wanci akwai sallan dare, akwai azumin nafila, akwai sadaka, ba ibadu kenan na gangan jiki ba, wa kaza wa kaza. Haka aka rattabo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗabi'unta na ibada. Amma matsalanta ɗaya ne, ta uzi jira na habili saniha, tana cutar da makwabta da harshenta. Wani ta'liqi annabi a kanta ya ce la khaira fiha hiya fi nar, ba ta da alkhairi, ƴar wuta ce, ƴar wuta. Kuma kai ka isa ka ce sautin da gurɓataccen aqida ne, a lokacin ba gurɓataccen aqida. Duk sahabai ne. Wata gawa an wuce da ita
sahabbai suka ce kai wannan gawa mun yi rashi mun yi kaza mun yi kaza annabi ya ce aljanna ta tabbata gare ta ibada ne ake magana ko ko dabi'a da mu'amala mu'amala wata gawan aka wuce da ita aka ce kai wannan ga alhamdulillah kai wance ce ko wane ne Allah ya hutar da mu mummunan mu'amala annabi ya ce wuta ta tabbata to ka gane cewa da ingantacciyar aqidar taka idan babu dabi'a da mu'amala mutum zai ce wuta to ina amfanin ka wani a duniya kana cewa ku ne ahlus sunna ku ne ɗan salafiya amma kuma mutum ya zama wuta ko da shekara miliyan 5 mutum ya auta ya ci riba to shi yasa musulunci kamar yadda ya maida hankali akan aqida aka maida hankali akan dabi'a ɗan uwana matasa kar ku rena aqida bin nan dabi'a da mu'amala a babin aqida suna haɗe ne in ka raba to kai ne ka zo da wata sabuwar matafiya wanda su magabata ba su san wannan ba to shi yasa sai mun samu kyawun dabi'u rukun amana gaskiyar magana gaskiyar magana cika alƙawari abinda muka dauke shi banza ko da cika alƙawari ko ba cika alƙawari mu dai ahlus sunna ne kawai mu ne salafiya mu ne salaf ɗan garin nan to amma ba cika alƙawari ba rukun amana ba gaskiya ba tausayi ba rahama ba jin kai haƙoƙan mutane da yawa a wuyanka ko sani ma baka yi ba waɗansu nan suna jagoranci a masallaci waɗansu limamai ne a masallatai haƙoƙan masallata da albashin ma'aikata ba abin da ya dame shi wani shugabanni ne a makarantun islamiyya haƙoƙan malamai ba abin da ya dame shi wani ajiya aka bashi zai ci wala yakhafu uqbaha duwa ina dabi'un diddai muna nan muna kiran kanmu ahlus sunna da irin waɗannan miyagun dabi'u wata tana nan a gida cutan hasada yana ƙonata cutan hasada na ƙonata kuma kun san hasada cikin sharruransa kamar yadda Usaymin ya fadi a cikin sharhi Riyadus Salihin sai da ya zayyana waɗansu manya-manyan zulubai guda goma duk hasada ke haifar da su ɗan hasada ne zai iya yin ƙarya saboda ya ɓata wanda yake mahasada kila yayi wani abin kirki a zo ana cewa kai masha Allah wani yayi abin kirki to in yana mishi hasada zai iya yin ƙarya ai ba ma shi yayi ba ai wani ne zai iya yin kasafi zai iya ɓoye gaskiya manya-manyan zunubai sama da guda goma al-Allama bin Usaymin ya kawo cikin abin da ke cutar da ɗan adam dangane da hasada to wata tunanin zamantakewanta da mijinta Allah ya sauke zamantakewanta da iyayen miji ko ƴan uwan miji Allah ya kyauta zamantakewanta da kishiyarta Allah ya kyauta ko dai in an dai magana dai mu ne ahlus sunna to jama'a musulmi sai mun yi da gaske sai mun dauki dabi'u kamar yadda muke ganin muna ba aqidar abubuwan da suke ilmiyat mahimmanci to sai mun zo a babin amaliyat irin yadda muke daukan kawai in kai jalsatul isra shike dan yanzu ka zama ahlus sunna ko kuma an daga hannu da zaga mutane a ce wanda daga hannu za a je ruku'u an daga za a je sujada an daga an dago an daga wani yana ganin idan ya rike wannan wai shine ɗan salafiya wallahi ba shine salafiya kila ma barin wannan din ma shi yafi alkhairi kai sallah irin sallan da musulmi suka sani kai sallah irin sallan da ka sani a wurin musulmi a cikin littattafai wani yana daukar idan yana daga hannu idan an dago daga sujada in za a koma to da ka yanzu su ne salafiya abinda yake ma akwai saɓani a kai mafi rinjayen magana ma waɗanda suna za a faɗannan hadisai za ka je garuruwan musulmi cikin malamai ahalus sunna jajirtattu za ka je garuruwa ɗari baka ga wanda suke wannan ɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗarɗ dai din hadisan malamai ma basu karbe su ba tun asali tun daga magabata ka dauko wani magabaci da ya rubuta littafi akan sallah ka duna yanda yake daddaga hannan daddaga wayannan hannayen zai wahalan gaske to basu san hadisan bane sun ga hadisan amma basu karbe su ba dauka ma an karbi hadisan to me suke nufi taratan me ma'anar taratan ila a wata kila ayi so daya shikenan taratan fa to kuma kai a gida mana wata lokaci a sai dai a gaban jama'a a gaban jama'a dago an wani daga haru an yi sujada za a koma a haba wani na dauka shikenan aka yi wannan daka ya zama sune gogaggun ahlus sunna ɗan salafiya to abubuwan nan sai mun yi da gaske shin ababin da ya kamata mu ƙara anan cikin amaliyat shine marji'iyatul ulama daukan malamai sune makoma cikin dukkan abin da ya rikice mu al'umma da dama yanzu suna ganin cewa su ma sun isa kaga ar-rajulu tafi yatakallamu fil amri al-am kamar yanda yazo a cikin hadisi mutumin da yake rayuwarsa bata wuce anguwansu ba makarantar islamiyyar su nan ne daliban makarantar islamiyyar suke kiran shi sheikh ko malam makarantar islamiyyar su a nan ne ake kiran sheikh ko malam ko a masallacin anguwansu amma ilimin shi bai ma kai ya kai na garin gabaki daya ba idan ya shiga cikin masu ilimi a gari kila shi ba za a kididdige shi ba za a kidadi shi ba in yi magana kila cikin magana goma guda takwas sai an ci gyaran shi an ce bai daidai ba ka shiga cikin masu ilimi kenan to amma zai iya dauko mas'alan da ta shafi ƙasa baki daya ko mas'alan da ta shafi duniya gabaki daya tattauna akan ta ya fitar da matsaya to ina fatawan babban malami wani mujtahidi ba abin da ya dame shi domin shi yanzu ya zama marji wallahi wannan halaka ce jama'a akwai abin da yake yafi ƙarfin ka kar ka yi magana akai amma dai dan abin da yake dan angon ku dai ka tattauna akai ka tashi shi ma idan ya rikice maka koma zuwa ga malamai aiwa fawqa kulli dhi ilmin alim duk wanda bai yadda da wannan ba to ya halakar da kansa to kin bin malamai gaya nan mun rude mun rikici mun maida baki fari kamar yanda yazo a cikin asarin Abdullah ibn Mas'ud al-Imam Darimi ya ruwaito shi da isnadi guda biyu ɗaya sahihi ɗaya hasan magana ne na Abdullah ibn Mas'ud amma daga cikin shi kai ka san maganar Annabi sallallahu alaihi wa sallam kaifa antum idza labisatkum fitna ya za ku yi da kanku idan fitina ta mamaye ku ya haramu fiha al-kabir wa yarbu fiha al-saghir wa yattakhidhuha an-nasu sunna idza turika minha shay'un qila turikat as-sunna fitintunu da bid'o'i sun mamaye al-umma a ciki tsoho ya taso har ya tsofe ya farin gemu ya farin gashi matashi a ciki ya taso tun yana dan kankani har ya zama matashi ya zama ya cika kaga fitinan ta dade kenan bid'o'in sun dade in aka bar wani abu a ciki sai kaji ana nunnuna cewa kaga wancin ya bar sunna ban kuma ya kyale bid'a ne ya riko da sunna to mahalli shaidina shine suka ce wa mataza algafata malin yaushe ne haka zai faru to da ya fara kawo musu bayani idza kasrat qurra'ukum in aka samu makaranta qur'ani suka yi yawa wa qallat fuqaha'ukum amma gogaggun masana addini suka yi karanci wa kasrat umara'ukum wa qallat umana'ukum idan shugabanni suka yi yawa poster kawai na 'yan neman takara suna da yawa amma amintattu sun yi kaɗan har ya zuwa ƙarshen affairin ni abin da nake so in kawo a nan shine ga makaranta sun yi yawa amma hakikanin masu fahimtar addini sun yi kaɗan to a lokacin nan al'umma ta faɗa cikin fitina ta faɗa cikin bala'i to shine sai ka samu ƙananan yara wanda manzon Allah ya siffanta khawarij su safawul ahla hudathul asnan masu ƙarancin shekaru masu rudu a cikin kwakwalwa sai su fito suna tattauna mas'aloli manya-manya sai a jefa al'umma cikin halaka da tabi to dole ne cikin amaliyat da za mu ɗauka cikin ɗabi'u na ahlus sunna mai da al'amuranmu zuwa ga malamai abin duk da ya rike ce maka mai da shi zuwa ga malamai sahabbai ya su abu ne zai taso sai wani ya ga cewa wani ya fi shi cancanta ya bada amsa sai ya ce a je a tambayi wani so nawa ne tabi'ai mas'aloli suke rikice musu kai har sahabbai ma sai a ce aje a tambaye na Aisha ya manzon Allah yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza sai a koma gurin na Aisha ai tambaya sai a koma gurin sayyidina Abdullahi bin Abbas ai tambaya sai aje gurin sayyidina Ali bin Abi Talib ai tambaya duk abin da baka sani baka bishi a matsayin baka sani ba sahabbai yesu suna da irin wannan seniority din sayyidina Umar kamar yanda al-Imam Ibn al-Bar ya kawo a cikin al-Istidkar sayyidina Umar yayi fatawa akan minbari amma sayyidina Ali ya ci gyaran sa wannan fatawan da muka sani wanda yake shine hukunci a malikiyya akan minbari sayyidina Umar yayi wannan hukunci shi yasa mutane suka tafi da shi kuma aka rubuta shi a cikin mazhaban malikiyya lokacin da aka auri wata mata a cikin idda an sake ta kafin ta gama idda aka yi zumudi aka je aka yi aure ba ta yi aure kenan cikin idda ba da aka kawo masa sayyidina Umar wannan hukuncin abin da ya hukunta shine wannan auren na kashe shi na daidai na bata auren sannan sadakin da aka ba matan zaki kawo mana sadakin mun kwace sadakin zamu mai da shi cikin baitul mali ta biyu biyu kenan an yi aure da ita har an tare da ita ita ba ka ta ga aure ita ba ka da sadaki sai hukuncin da sayyidina Umar yake nan shi yasa kaga a malikiyya suka ce duk matan da ta yi aure a cikin idda to za a raba auren kuma babu aure tsakankaninta da wannan mijin har abada ai wannan sananne hukunci ne a cikin malikiyya sayyidina Umar ne yayi wannan hukuncin akan minbari to a lokacin matafiya sun zo sun shigo Madina suka ji wannan fatuwan suka tafi da shi da haka aka yada shi a duniya kuma ga yana a cikin littattafai hukuncin duk wanda ta yi aure kenan a cikin idda amma da sayyidina Ali ya ji wannan labarin ya je sai mu sayyidina Umar yace naji kai hukunci iri kaza da iri kaza da iri kaza shin ka same shi a cikin Qur'ani ne ko a sunna sayyidina Umar yace ijtihadi nayi sayyidina Ali yace kuskure ne yace aure da aka yi a cikin idda kawai sai a kalli a jini na nawa ne te auren jini nawa ne ake a idda bakwai ko takwas ina nufin idan aka saki mace misali jini nawa ne za ta yi te aure shida nawa to mu dauka jini uku to yace sai a kalla a jini na nawa ne ta yi auren kila ta yi jini daya ne sai ta zumudi sai ta je ta yi auren to yan sai a raba auren sai a ce to an baki dama zaki koma ki kare yin jini biyu ba ya zama uku kenan an cika umarnin Allah ba to shikenan yanzu ta gama idda to tunda ko ta gama idda to kuma wancan an yi shi akan kuskure ko akan menene to za kuma ta iya auren wannan mijin kuma aure kuma daura mata aure da shi kuma auren ya kulle daga nan tashin kiyama shi kuma sadakinta da aka karba ta ya za a je a auri mace har a tare da ita sannan kuma a ce ita ba ta ga tsuntsu ba ka da ba ta ga tarko shikenan ai ko dai ruwan famfo aka sa nan ka gama su shi dai ka shaka ce nagode Allah saka da alheri ko ba ka ba sayyidina Ali ya ce za a dawo mata da sadakinta tunda aka riga aka tare da ita to ta ci wannan sadakin da sayyidina Umar ya ji dadin wannan fatuwar me yace ma sayyidina Ali la yabqani Allah bi ardin lasta fihi ya abul hasan kada Allah ya zaunar da ni garin da ba ire-iren ku ya kai baban hasan haka ake gudanar da abin nan abubuwan da ka ga baka san su ba ko kuma ka baka fahimce su daidai ba ka ingiza su zuwa ga waɗanda suka san sayyidina Abdullahi dan Abbas duk da zurfin ilimin sa ya rika yin fatawoyin da yake an saka cin gyaran sa kamar akan babin riba Sa'ad ya ci gyaran shi akan babin riba na jinkiri hadisi na cikin sahih Bukhari da Muslim ma duka da ya ci gyaran shi kuma ya gane kuskuren shi abin da ya ce astaghfirullah wa atubu ilayhi istighfari to mu sai mu dauka wai kai ko mi ka isa kai magana akai nikan buga wani misali a rayuwarci akwai wani matashi da zaka iya ganin shi dan shekara 22 da 3 da 4 da 5 zai iya tsoma baki a cikin siyasa yayi fashin baki ya sha bamban da jigajigan malamai waɗanda yake san gaje sun ga yau a daidai lokacin da yake bai ga jamhuriya ta farko ba ta harkan siyasa jamhuriya ta farko ita ce wacce su saddau nake ni yan nefu da kuma menene zamanin su saddau ne wani ya ga zamanin su saddau ne ya zo ga jamhuriyya ta biyu zamanin shagari ya ga jamhuriyya ta uku zamanin babangida kenan SDP da NRC ya ga jamhuriyya ta hudu zaben 1999 duk ya gansu ya kuma ga abubuwan da suka faru ya tantance abubuwa ga kuma shi malami ne a shar'anci yana da ma'auni ya san usulul fiqh usulul hadisi ya san qawaid da ake dora hukunce-hukunce na shari'a sai ya kallo ta matsala sai ya ce ga yadda za a yi shi kuma wancan matashin bai san waɗancan abubuwan ba bai gogo a cikin ilimi ba bai waye ba amma zai iya ruguza maganar wancan malamin da kawai iya abin da yake fahimta a cikin wannan gurguwan tunanin nan shi to kaga wannan jama'a sai mun yi da gaske Allah ka shiryar da mu to shine muke so a gane wannan a gane kuma hadarin kin koma zuwa ga malamai ga yanan ya haifar mana da aqidu da yawa ya haifar mana da sabani da yawa yanzu aka tashi nan ga dai mun yanzu mun zauna muna karatu amma yanzu kowa in ka tambaye shi wane ne ka taman mai baka umarni ba mu da shi kuma duk cikan mu ahlus sunna ne kuma a gari daya ba mu da wani gani kowa gani shi daban ne to dan menene ba za a samu rabo kan al'ummar musulmi ba a daidai lokacin da yake da awon kuma tana da bukatun dunkulewa da hadin kai domin a samu karfi to wannan na dan tsawaita bayani akai saboda muhimmancin sa a wannan gaba dan waɗansu da dama suna daukan kawai ahlus sunna kawai magana ce ta aqida ba yi da alaka da ibada ba yi da alaka da ibada ba shi da alaka da dabi'a to ahlus sunna da aqida ne da ibada da kuma dabi'a to dabi'un nan muna da matsarancin bukatuwan mu dawo mu kalle su da kyau to sai malam ya ce as-salaf ya fassara maka me ma'anan al-aqida to zai kuma fassara maka me ma'anan as-salaf sai yace hum sadru hadhihi al-umma idan ka ji an ce as-salaf su ne kirjin wannan al'umma min as-sahabati wa tabi'in na daga sahabbai da tabi'ai wa ummatul huda da limamai na shari'a fil quruni thalatha al-mufaddala waɗannan karnoni guda ukun masu daraja wanda manzon Allah ce khairul qarni ya quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama zamanin sahabbansa zamanin tabi'ai da tabi'u tabi'i waɗannan sune al-qurunul mufaddala wato karnoni ne masu daraja masu kima wanda Allah subhanahu wataala ya aminta da su ya yarda da tsarkin su ya yarda da addinin su manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallama ya bada lasisi akan haka to idan kaji an ce as-salaf su ake nufi wa yutlaqu ala kulli man qatada bi haula'i kai ba ma nan ba duk wanda yanzu yazo ya ce zan yi addini zan yi rayuwa ta hanyar annabi da sahabbai da tabi'i da tabi'in duk wanda yazo zai yi addini a irin wannan matafiyar shi ma ana kiran shi da as-salaf bi ma'ana man iqtada bi haula'i wa sara ala nahjihim yayi kwaikwaye dabi'unsu da rayuwansu yana tafiya akan matafiyansu fi sa'iril usuri a sauran zamanna ba sai lalle a zamanin annabi da sahabbai da tabi'ai ba duk wanda yazo a kowane zamani ne yace zan yi addini zan gudanar da rayuwata gurgudan irin yadda annabi da sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in suka gudanar da rayuwansu to shi ma wannan za a kira shi da salafiyun ana kira shi salafi nisbatun ilaihim ana jingina shi zuwa gare shi to kenan ashe duk wani ahlus sunna wanda ke bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sunan shi mene sunan shi ahlus sunna kuma sunan shi salafi sunan shi ahlus sunna kuma sunan shi salafi a daidai wannan gaban zaka gane kuskuren waɗansu da suke daukan salafi shine wanda ya je wani guri da aka ce nan gurin ne ɗan salafiya ne wanda duk bai je gurin ba to ba salafi ba wannan mummunan kuskure salafi ma'anan shi kawai ahlus sunna me dalili kawai yana bin tafarkin annabi da sahabbai sallallahu alaihi wa sallam. Duk wanda ke yin wannan ana jibinta mishi sunan salafiyun. Ila an gane batun da kyau. Mala yace ahlus sunnati wal jamaa, shi kuma zai ta'arifin ahlus sunna. Tunda yayi ta'arifin aqida, yayi ta'arifin as-salaf, to ga kuma ahlus sunnati wal jamaa. Su kuma zai yi ta'arifin su. Yace in kaji an ce ahlus sunna hum man kana ala mithli ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa ashabu, su ne waɗanda suke kan kwatankwacin abin da annabi da sahabbai ke kai, waɗanda suke kan kwatankwacin abin da annabi da sahabbai ke kai. Ba yi da bambanci da wancan salafiyun, amma da bambancin maji daga baya. Wasu mu ahlus sunnati, abin da yasa ake kiransu ahlus sunna, listimsakihim, saboda rukunsu kamkam, wattiba'ihim, da irin yadda suke biyayya li sunnatin nabi sallallahu alaihi wa sallam, to shi yasa ake kiransu ahlus sunna. To kamar yadda ne bayani a baya, annabi sallama abin da yazo da shi aqida, ibada, mu'amala, wanda ya dauki sashi yayi watsi da sashi, kaga bi amsa sunan shi na ahlus sunna. Sai dai a ce ya dauki sashi ya bar sashi, waɗansu sun yi watsi da aqida su suka fi lalacewa, waɗansu sun yi watsi da ibadar ahlus sunna su ma lalatattu ne, haka nan waɗanda suka yi watsi da ɗabi'an ahlus sunna su ma gurɓatattu ne. Sai dai lalacewar martaba martaba ce, wanda suka yi watsi da aqidar su ne a sahun farko ɗan wuta ne wannan ƙafa'a da harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tunda ya ce al'umman yahudu sun kasu kashi 71, kirista kashi 72, ni kuma al'ummata, wata al'umma yake ni bil ummatul ijaba ko ummatul da'awa? Ummatul da'awa, ummatul ijaba musulmi yake ni bi, ba ummatul ijaba ba, ba ummatul da'awa ba. Al'umman musulmi za su kasu gida 73, sai ce kullu hafin nari, duk cikansu ƴan wuta ne, illa wahida, kungiya ɗaya ce ƴar aljanna. Da aka tambaye shi su waye, sai ce su ne man kana ala mithl ma kana ma ana alaihi wa ashabi, su ne waɗanda suke kan abin da nake kai da ni da sahabbaina. To wannan shi ne kawai zai cancantar da su su kubuta daga azaban Allah ranar tashin alkiyama. To da haka dole kenan ka ɗauki aqida irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, dole ka ɗauki ibada irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, dole kuma ka ɗauki ɗabi'a irin ta annabi da sahabbansa. In ka ɗauki wani ka ƙyale wani, to akwai rabon da kake da shi a cikin azaban Allah, tunda gashi manzon Allah ya ce duk waɗanda suke kan abin da nake kai ni da sahabbaina su ne suka kubuta. To kai ka yi watsi da shi a cikin babin ɗabi'a, kaga akwai yiwuwar mutum ya cancanci wani sashi na azaba kenan. Allah ka shiryatar da mu. Wasu mu aljama'a, an kira su da suna aljama'a tunda an ce ahlus sunna wal jama'a. Me yasa ake kiransu aljama'a? Li'annahum alladhina jitama'u 'ala al-haqq, saboda su ne suka tattaru akan gaskiya. Walam yatafarraqu fi ad-dini, ba su rarraba a cikin addini ba. Wajtama'u 'ala a'immatil haqq, sun tattaru akan limamai na shari'a. Al-khulafa'ur rashidun, sun yadda da su 100%, sun kuma tattaru a gaban su akan ayi addini. Haka nan duk wani shugaba na musulmi sun yadda su tattaru a gaban shi akan a gudanar da addini da rayuwa. Walam yakhruju 'alaihim, ba su fito na fito da shugabannin shari'a ba. Wattaba'u ma ajma'a 'alaihi salaful umma, kuma suna kan abin da magabata na kwarai suka tafi akai na addini. Abin da magabata suka ce wannan shine abin da Allah ke nufi, ko kuma shine matafiyan manzon Allah da sabansa, to akan shi su ma suke tafiya. To saboda wannan dunkule wanda suka yi akan gaskiya, Qur'ani da Sunna, duk abin da za su yi Qur'ani da Sunna a ƙarƙashin fahimtar magabata, to wannan matafiyar sai yasa ake kiransu aljama'a. Ba wai kowane malami yana da irin nashi tunanin bane, ba kowane gari suna da irin nasu jagoran bane, a'a tafiya ɗaya ne, ko a Makka, ko a Madina, ko a Sham, ko a Iraki, ko a Basra, ko a Kufa, ko a Kano, ko a Zaria, ko a Sokoto, ko a Lagos, ko a Ibadan, matafiyan da yake nan Qur'ani da sunna karkashin fahimtar magabata. Shi yasa duk abin da zai yi sai ce yazo a cikin Qur'ani, yazo a cikin sunna, koko magabata ya suka fahimce shi. To wannan matafiyin dunkulalliyan nan shi yasa ake kiran su aljama'a, sun zama dunkulallu akan gaskiya, ba ruwan su da manamat mafarkai. Akwai wanda suke tabbatar da addini da mafarki, to mafarkin wani ai ba irin mafarkin wani bane. Akwai wanda suke tabbatar da addini da waɗansu ilhamat da suke kira, kawai an mishi ilhamin kaza shikenan yanzu ya zama addini. Ila an gane ilhami, ilhami a shar'ance tunani mai kyau da Allah ke jefa a cikin tunaninka. Kishiyan shi shine waswasi, shine kishiyan ilhami. Waswasi mummunan tunani daga shedan, to kishiyar sa ilham kyakkyawan tunani daga Allah wanda zai baka wani fahimta mai kyau akan wani al'amari, sai kuma abi, sai kuma a samu mafita. Ilham kenan. To akwai wanda yake suka dauke shi wannan shine shari'a. To tun farko ma waye ya ga maka cewa wannan nakan ilhami ne daga Allah? Akwai yuwan shedan ya zo ya maka wani tabaibayi mutum bai gane ba. Akwai daga cikin magabata Shaikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ambace shi a cikin fatawa, yana cikin sallah da daddare, yana cikin sallah da daddare, to ba su da fitillu irin namu ai, kawai sai ga ɗakin shi ya fara haske, ya fara ƙanshi, ya fara haske, ya fara ƙanshi, ya fara haske, ya fara ƙanshi, wani irin ƙanshi mai daɗi. Ya ce bai taɓa jin irin wannan ƙanshin ba, ga ɗaki ya yi wani haske. To lokacin da ya gama sallah sai ya ji an kira shi, aka ce masa ibadun da kake yi na karɓa, daga yau na sarayar maka da shari'a, daga yau na sarayar maka da shari'a. Don haka ya zauna ko bai sallah ba, ko bai tasbihi ba, ko bai wani ba, duk shi kenan. Sai ya ce man anta, sai ya ce ana rabbuka, waye kai? Sai ya ce ni ne ubangijinka. Sai ya ce a'udhu billahi minka ihsa aduwwallahi, ya ce Allah ya tsaya daga sharranka maƙiyin Allah. Yana faɗin wannan ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kawai sai ɗakin ya koma da duhun shi, ba kuma wannan haske. Da ɗaliban shi suka tambaye shi algafata malam, ya aka yi ka gane wannan shaidan ne? Sai ya ce ai akwai wani lafazi da ya fi ƙarfin faɗin shaidan, ba zai iya cewa anallahu ba. Wane shi anallahu? Ta fi ƙarfin shi anallahu, la ilaha illa ana, wannan lafazi na Allah ne, lafazi na Allah ne. Tunda ya fito da goro da rudu da wato yana neman ya rudar da shi, ba zai iya cewa anallahu ba, to daga shaidan ne. To amma ana iya, kana iya ganin wani sai ya ce maka shi ya ga Allah, ko ba a samun da suke cewa sun ga Allah? Duk da yake wannan aqidar ma yanzu ai ta tsufa, an daina yayinta. Yanzu wani mutum ya ce maka ya ga Allah, sai dai ya ce maka shi ma Allah ne? Akwai wanda suke cewa sun ga Allah. In ka tambaya me suka gani, sai ya ce kawai cikin dare ɗakin shi ya haske, yana jin ƙanshi. Ya ce mishi shi Allah ne, da haka yanzu ya karɓe shi, ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza, kai ma ka zama yanzu gawsus zama. Da kai ne ta albarkacinka ne za a riƙa ba da ruwa, za a riƙa biyan buƙatuwan mutane, duk waɗansu abubuwa kai za ka, Allah ya danƙa maka. Kuma sai mutum ya ruɗu, sai ya zo yana ce maka shi ya ga Allah, ya samu kashafi. Akwai mukashafat, la shakka akwai mukashafat a shari'a, akwai kashafi na musulunci, wanda musulunci ya zo da shi, musulunci ya zo da kashafi. Kamar sayyidina Umar yana cikin khutba, Allah ya nuna mishi filin yaƙin mota ne ko yaƙin Qadisiyya ne, yana gaya ma sahabbai sariyatul jabal, sariyatul jabal su Khalid suna can fagen yaƙi kusan kilomita nawa. Sayyidina Umar yana kan minbari, Allah ya nuna mishi, ya nuna mishi filin yaƙin gabaki ɗaya, ya ga inda za a hudo makafiri, ya riƙa ba su umarni, kuma suka ji maganar Sayyidina Umar. Wannan akwai shi a shar'ance. Irin waɗannan mukashifat ɗin akwai shi a shar'ance. Waɗansu karamatul auliya, karamomin waliyye, duk akwai shi. Ba wai ƙarya ba ne karamomin waliyye. Ƙur'ani ya kawo wani karamomin waliyye da yawa, ko bai kawo ba? Ya kawo. Malam zai magana, na sani a karamomin wali akan wani amma dubi kissan ashabul kafi karamatul awliya ne kai ka taba jin wanda ya bacci shekara 309 to karamatul awliya ya tabbata maryamu nana maryamu kullama dakhala alaiha zakariya almihrab wajada indaha rizqan karamatul awliya to irin wannan kuma Allah yakan bayyana da shi ga wanda ya ga dama Allah kan bayyana shi ga wanda ya ga dama sahabbai da yawa sun ga irin wannan akwai wani sahabi yayi addu'a ga wani kuma addu'an Allah ya karba gurgudun yadda ya roka lokacin sayyidina Umar yana ran gadi na gwamnoninsa dama tabi'an sayyidina Umar shine idan ya zo wuri zai tambaya gwamnan ku da aka samu ku yana muku adalci duk wanda ke da wata damuwa akan gwamna a bainin jama'a ka zo ka shigar da kawo suka ce Sa'ad mutumin kirki ne bawan Allah ne sai wani dan ganganci sai daga hannu shi yana da magana gaskiya Sa'ad bai fa iya sallah ba wai sahabi ne bai iya sallah ba kasa akwai marasa kunya a cikin al'umma yan fili ke da san a sani sayyidina Umar ya ce zo kai bayanin yadda kake yin sallah a bainin jama'a ya ce ga yadda nake ga yadda nake ga yadda nake sayyidina Umar ya ce wallahi ni ma ban yi wata sallah sama da wannan ba wanda muka koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu ya jiki zuciyarsa a dube shi a ce bai iya sallah ba bayan ya kwaikwaya daga annabi sai ya ce wannan mutumi idan riya ne da san mutane su ganka ya saka faɗi wannan dinka kunyata ni to Allah ya yi maka abubuwa guda uku na ɗaya dai Allah ya tsawata rayuwanka Allah ya jefa ka cikin fitina Allah ya saka mummunan ƙarshe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan mutum ya bani ya lalace ya taɓa waliyan Allah to wannan mutumin mai ruwaito hadisi ya ce na ga wannan mutumin ya tsufa tukuk ba gashin kai ba gashin gemu ba har giran shi nan sai ya fari fat kawai tsaban tsufa ya wuce shekara 100 da wani abu kaga addu'a ɗaya ta cike na Allah ya tsawaita rayuwarsa addu'a ta biyu ya ce Allah ka jefa shi cikin fitina suka ce haka nan da wannan tsufan nashi haka yake rika bi idan ya ga ƴan mata ƴan shekara 2 3 4 ƴan ƙanana yana lallasan duwawunsu yana shishinshinan su wato irin ka ce jarababban tsohon nan fitinanni ba yarinya ƴan shekara 10 ba ƴan shekara 2 3 yana danganta yana lallatsata yana shishinan duwawunta akwai fitinan nan da ya wuce wannan duk wanda ya gani sai Allah wade ni shi kai ko karuwa ta gan shi sai ta ce kai Allah wadanka ga irinsu sai ta ce ga karuwa in karuwan kake nima amma ka zo gurin yarinya a shekara 2 shi ne in aka yi ci mushi mutunci aka ce tsohon banza tsohon wafi aka yi mishi tsiya yakan ce kai addu'an waliyan Allah ne ya kama ni abu biyu sun tabbata yanzu kawai mummunan ƙarshe nake jira to akwai karamatul awliya ba wai ahlus sunna duk ba su yadda da wannan bane shi yasa al-imam as-sanani yayi littafi karamatul awliya shaykh al-albani yayi tahqiqin littafi littafi ne guda karamatul awliya to akwai irin waɗannan abubuwan duka a ciki to shine nan malike cewa dai su an kira su da suna al-jama'a saboda tattaruwansu akan gaskiya kuma ba sa fito na fito da shugabanni waɗanda suka tafi akan shari'a to a daidai wannan gaban nake son ɗan yi ishara akan cewa ahlus sunnati wal jama'a wannan suna ne fa na shari'a ba wai kawai laƙabi ne da waɗansu suke fahimtar kamar ahlus sunna su suka sanya ma kansu suna ahlus sunna ba laƙabi ne na shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi nuni a kan sunan wa in kana faɗin sunan ya zo daga baya bayan rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma tun a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ishara zuwa ga sunan amma itilaƙin lafazin shi kuma daga baya ne yanzu. Ba irin ƙungiyoyi ne yanda misali a ce wancan ya sa ma kanshi suna su shi sunan ƙungiyar shi dariƙa, wannan ya sa ya ma kanshi suna ƙungiyar shi kaza, a'a ba irin wannan bane. Ahlus sunnati wal jama'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya fara ba da wannan taken da ya kawo cewa idan karayi zaka ga bid'o'i da yawa sai ya yi wata wasiya sai ya ce fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin, sai ya fara ba da wato ainihin abin nan mene sunan shi iri wanda za a dasa sunan idan Allah ya kai mu nan gaba. Wa'yansu hadisan zaka ji na ce musu alaikum bil jama'a, na rikashe ku da aljama'a, fa inna yadallahi ma'al jama'a, saboda hannun Allah na tare da aljama'a. A waɗansu wuraren zaka ji na ce musu alaikum bil jama'a, fa inna ma ya'kul ghanam al-ghanam adh-dhi'bu al-ghanam al-qasiya, na rikashe ku da aljama'a saboda kura tana cinye akuyen da ta ban dare. Da ire-iren waɗannan abin nan wasiya da manzon Allah ya tayi, sai ya ba da wani take na sunna da jama'a. Alaikum bi sunnati ya ba da take na sunna, aljama'a ma ya ba da takenta. To amma a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, na farko dai ba gurbatattun aqidu, da haka ba wanda zai ce ni ne ahlus sunna wal jama'a, a'a kawai mu ne mabiya Annabi sallallahu alaihi wasallama. To kenan su ne wannan ahlus sunna da Annabi ya ce alaikum bi sunnati, kuma su ne wannan aljama'an da manzon Allah ya ce alaikum bil jama'a. To amma a zo a fara kiran ahlus sunna wal jama'a, to sai daga lokacin da bid'o'i suka fara yaduwa tukuna, aka samu kungiyar khawarij ita ta fara bayyana, daga nan aka sami rawafid, aka sami mu'tazili, aka samu kungiyoyi daban-daban, kowa zai zo ce shi ma musulmi ne amma kuma da gurbatacciyar aqida. Wani yana ganin duk abin da na fahimta in baka fahimta ba to kai kafiri ne, kuma hukuncinka a kashe, ba shine aqidan khawarij ba, kuma shine aqidan da Boko Haram suke kai. Duk abin da muka fahimta dole kai ma ka fahimta, in baka fahimci wannan ba to ka kafirta, kuma hukuncinka a yake ka. To kaga wannan ai ba ingantacciyar aqida bane. To ya za a yi a tantance mai da'awan musulunci na gaskiya da mai wannan aqida? To shine a lokacin nan ne sai a zamanin ƙarshen zamanin sahabbai, farkon zamanin tabi'ai, sai ana faɗin duk wanda ke kan turban da Annabi ya ce man kana alama ana alaihi wa ashabi al-yawm aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, to sai ana bashi wancan taken da Annabi ya ta ishara zuwa gare shi, ahlus sunnati wal jama'a, ahlus sunnati wal jama'a. Kila mu fahimci wannan da kyau. To shine yake cewa walamma kanu humul muttabi'ina li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, to tunda ko haka ne ya zama kenan ahlus sunna, tunda su ne mabiyan sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallama, almuqtafina lil athar, wadanda suke bin hadisai. To tunda haka ne ko sai sumu sai ake kiran su ahlul hadisi, sai ana kiran su da sunan ahlul hadis wa ahlul athar wa ahlul ittiba' wa yusammuna at-ta'ifatul mansura wal firqatun najiya. Duka waɗannan sunaye ne ya gaya maka duk inda kaji an faɗi ɗaya daga ciki kawai ana nufin ahlus sunna wal jama'a. Kaga a can farko ya kawo as-salaf, har ya kawo wanda ke bin tafarkin su za a kira shi salafi. Da haka idan kaji an ce maka ha'ula'i humus salafiyuna, waɗannan su ne as-salafiyya, to ana nufin ahlus sunnati wal jama'a. In kaji an ce maka hum ahlus sunna, su ne dai ahlus sunna wal jama'a. In kaje wani guri kaje an ce hum aljama'a, su ne dai ahlus sunna wal jama'a. Ko kuma kaje an kira su da ahlul hadisi, in kaje an kira su da ahlul hadisi, su ne dai ahlus sunnati wal jama'a. Sai dai a daidai na ina son in gyara, ahlul hadisi ba wa ana nufin kawai waɗanda wasu ka ɗauki hadisai suna bibiyan hadisai ba, ba su ne ake nufi da ahlul hadisi ba. Ana nufin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin aqida da ibada da mu'amala, su ne ahlul hadis. Ba wai ana taɗin wanda ke ɗaukan hadisi yana bibiyan hadisi dirayatul marwayata, ba wannan ba. kana iya samun kaman dauki Abdullahi Ahmadu Gumari ai masanin hadisi ne sun hadu da Sheikh Al-Albani a maktabatu Zahiriya a kasan Dimashq sun kuma tattauna Sheikh Al-Albani yace ya fahimci mutumin ne ya san hadisi shi ya littafi ya takharijin Al-Bidaya wa An-Nihaya sunan littafin sa Al-Hidayah fi Takharij Ahadith Al-Bidaya ya san hadisi matuka amma dan bid'a ne so in ka ce kowai masu daukan hadisi su iya takhariji su ne wa ake nufi da ahlul hadisi wallahi ka takaita abin kayi ma abin gurguwan fahimta in aka ce ahlul hadisi kawai daya daga cikin sunayen ahlus sunna ne amma me yasa ake kiran su da ahlul hadisi ko ahlul asar dalili shine ka lura duk kungiyan bid'a duk wani dan bid'a babban cikas din shi a duniya shine hadisi kulura duk wani dan bid'a babban abin da ke damun shi a duniya shine hadisi qur'ani ana iya daukan qur'ani a sarrafa shi da irin manufan da ake so gurbatacciyar manufa amma me zai tantance cewa wannan abin da ka zo da shi ka kafa hujja da qur'ani gaskiya ne ko ƙarya ne hadisi ne zai iya tantance wannan jama'a musu yin fahimci wannan da kyau bari mu dakata a nan idan muka zo sai mu dan ƙara bayani akan wannan sai kuma mu shiga gabace gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana wa sallallahu baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum